This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare, da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren yau Talata 23 watan Afrilun shekarar 2024. A cikin shirin za a ji batun da aka tattauna a cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta Amurka, inda gwamnonin arewacin Najeriya masu yawa suka halarta a nan birnin Washington DC. Haka kuma za a ji gargaɗin da hukumar kare haƙƙin masu sayan kaya ta Najeriya ta yi wa wani shagon 'yan ƙasar China Abuja saboda nuna wariya. Sai kuma shirin Allah ɗaya gari bamban da Rama ta Garba za ta kawo mana. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a da aka fitar yau bayan gudanar da bincike a kasashe 133 na nuni da cewa Jamus sai kan gaba a kasashen duniya a fannin jagoranci. Kashi 41 cikin 100 na al'ummar kasar Jamus sun bayyana gamsuwa da shugabancin kasar a shekara ta 2023, yayin da Amurka ke bi a baya da kashi 41 cikin 100. A matsayinta na kasa mafi girman tattalin arziki a Turai, kashi 60 cikin 100 na kasashen nahiyar sun nuna amincewa da jagorancin Jamus, wanda ya zarce na Amurka da babban rata. Goyon bayan Amurka, wacce ke kan gaba a tarihi, ya ragu a waɗansu ƙasashen Afirka da Indiya, ƙasa mafi yawan jama'a a duniya. Rashin amincewa da shugabancin Amurka ya ƙaru zuwa kashi 36 cikin 100, wanda yake nuna ƙaruwar kashi 1 cikin 100 daga shekarar da ta gabata. Da alama rikicin Gaza ya yi tasiri wajen rashin goyon bayan Amurka a wasu ƙasashe. Binciken ya lura da samun raguwar goyon bayan Amurka a ƙasashe da aka bincika bayan fara rikicin Gaza. Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak ya ba da sanarwar cewa ƙasar za ta ƙara kuɗin da take kashewa kan harkokin tsaro zuwa kashi 2.5 cikin 100 na ƙarfin tattalin arzikin ƙasar nan da ƙarshen shekaru 10. Sunak ya bayyana hakan ne a wata ziyara da ya kai Waso a yau Talata, inda ya kuma bayyana sabon alƙawalin tura makamai zuwa Ukraine. Burtaniya ta alƙawalin ba ƙasar Ukraine ƙarin dala miliyan 620 na sabbin kayayyakin soji da suka hada da makamai masu linzami masu cin dogon zango da harsashe miliyan 4. Masu shigar da kara na Jamus sun faɗa yau Talata cewa an kama wani mataimaki ga wani ɗan majalisar dokokin Jamus a majalisar dokokin tarayyar Turai bisa zarginsa da yi wa China leƙen asiri. Masu gabatar da karar sun bayyana mutumin da suna Jan G kamar yadda dokokin kare al'umma ta Jamus suka tanada, kuma sun ce ya sha miƙa bayanan tattaunawa majalisar Turai ga wata hukumar leƙen asiri ta China. Masu gabatar da ƙarar sun ce mutumin ya kuma yi wa 'yan adawar China leƙen asiri a Jamus. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sin ta bayyana yau Talata cewa zargin wani yunƙuri ne na ɓata wa China suna da kuma ɓata dangantaka tsakanin Sin da ƙasashen Turai. Ministan harkokin cikin gida ta Jamus, Nancy Faeser, ta bayyana zargin a matsayin mai tsanani sosai. Faeser ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa idan har aka tabbatar akwai wanda ke yi wa China leƙen asiri daga cikin majalisar Turai, to wannan hari ne daga cikin gida kan demokuraɗiyyar Turai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an diplomasiya na ƙasashen yammaci sun yi kira yau Talata ga Hamas ta sako sauran mutane da take garkuwa da su a zirin Gaza, yayin da ake cika kwanaki 200 da harin da ƙungiyar ta kai a Isra'ila. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare ta ƙasar Jamus, Amelina Baerbock, ta ce mudda ba a saki waɗanda ake garkuwa da su ba, ba za mu daina magana a kai ba, sai kowa ya koma gida za a iya samun zaman lafiya. Ƙungiyar Hamas ta kai hari kan Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba, ta kashe kimanin mutane 1,200, ta kuma yi garkuwa da mutane 250 bisa ga adadin da ƙasar Isra'ila ta bayar. Isra'ila ta ce har yanzu mayakan suna garkuwa da kimanin mutane 100 da kuma gawarwakin sama da mutane 30. Isra'ila ta bayyana cewa tana ɗaukar matakin soji ne da nufin murƙushe Hamas da kuma tabbatar da cewa ƙungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci ba ta iya sake kai hari a nan gaba ba. Harin da ya kashe akalla Falasɗinawa 34,183 ya kuma jakata sama da mutane 77,000 bisa ga cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza. Ma'aikatar ta ce galibin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara. Daga ƙarshe, rundunar sojin Ukraine ta bayyana cewa ta lalata jiragen Rasha da ba su aiki da matuƙa 15 daga cikin 16 da Rasha ta kai hari da su a jerin hare-haren da ta kai a baya-bayan nan. Rundunar sojin ƙasar Ukraine ta ce harin da Rasha ta kai ya kuma hada da harin makamai masu linzami, ta kuma bayyana cewa na'urar kariyar sararin sama na Ukraine ta kakkabo jiragen da ba su amfani da matuƙa da Rasha ta kai hari da su a waɗansu yankuna hudu a ƙasar.
Grace Alheri kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta Amurka ta gayyato gwamnatocin arewacin Najeriya domin tattaunawa akan neman hanyoyin magance matsalolin tsaro a yankuna. Cibiyar wadda ce har wurin tallafa shirye-shiryen zaman lafiya a duniya ta bayo gwamnoni damar bayyana irin ƙalubalen da suke fuskanta a zaman farko da aka gudanar a yau Talata. Abokin aikin mu Babaya Ko Makeri ya halarci zaman, ga kuma rahoton da ya shirya mana.
Jawaban gwamnonin da suka hada da gwamnati Dikkon Raɗa na Katsina da Abba Yusuf na Kano da Umar Namadi na Jigawa da Dauda Lawal na Zamfara, sai kuma Muhammad Nasir na Kebbi da Kalib Muftuwang na Filato da Ubasani na Kaduna da Umar Bago na jihar Neja da Hiyancins Aliya na jihar Benue da kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad sun karkata ne akan shawo matsalar rashin ayyukan yi ga matasa, wanda kuma shine ya haifar da rashin tsaro a yankin arewacin Najeriya. Daya bayan daya, gwamnonin sun bayyana yadda batun rashin tsaron ke maida ci gaban jihohin baya, tare da yin kira ga neman taimako ga Amurka ta fannoni da dama domin shawo kan matsalolin. Gwamnan Dikko Raɗa na jihar Katsina ya ce wajibi ne su tinkari wannan aikin tare domin kaucewa tufka da warwara.
So I think collective approach to insecurity will help to address the challenge, because if I'm able to push the bandit, they will move to Zamfara.
Ina jin yaki da batun rashin tsaro bai daya zai taimaka ainun, saboda idan muka kori 'yan bindiga za su koma jihar Zamfara. Amma idan a can Zamfara din ana daukan irin wannan mataki lokaci guda, to can ma za su turo su, da haka za mu magance wannan lamarin baki daya. A nasa jawabi, gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal, wanda shi ma yi ra'ayi da gwamnan jihar Katsina, cewa yake
if we're able to address these issues, that will go a long way in solving some of the major challenges. So the good thing is we are all together.
Idan muka yi kokarin magance wannan matsalar rashin tsaro, zai taimaka wurin shawo kan manyan matsaloli da ke addaban al'ummar mu. Abin farin ciki yanzu shine muna wannan aiki tare. Duk da cewa jihohin arewacin Najeriya na fama da matsaloli musamman maso yamma, amma akwai jihohi kamar su Filato da jihar Neja da Benue da ke arewa maso tsakiya sun bayyana irin matsaloli da su ma suke fuskanta. Dalili ne kuma gwamna Kalib Muftuwang na jihar Filato ya ce dole ne a tantance yanayin kowace jiha domin sanin yadda za a tunkari matsalar ɗaiɗaikun jihohin. Ya kuma ce arewa maso tsakiya ta daɗe tana fama da matsalar rashin tsaro kafin wannan lamari ya shiga yankin yamma.
If we have this conversation in a monolithic sense, it won't give us the desired result.
Idan muka nemi shawo kan lamarin da salo iri guda, to ba za mu samu sakamakon da muke bukata ba. Ya kamata mu tantance sosai kuma a duba yadda kowace al'umma take, da haka za mu iya fahimtar matsalolin da kuma hanyar da za a magance su. Ubasani na Kaduna ya kyauta zato yin haɗin gwiwa da cibiya irin ta bunƙasa zaman lafiya ta Amurka zai taimaka da yaƙi da ta'addanci a Najeriya.
To zo mu wannan wuri zuwa neman kai domin mu samu yadda za a haɗa kai, domin kamar yadda ka sani mu a arewa maso yamma muna da matsalar tsaro kuma wani abu ne wanda halin da ake ciki yanzu duk abin da zamu yi muna yi mu ga cewa al'ummar mu ta samu tsaro kuma ta samu zaman lafiya. Amma halin da ake ciki a duniya gaba ɗaya yanzu nan wajibi ne a samu haɗin kai ga irin wannan institution wanda suna kokari sama da shekara 40 suna taimakama kasashe domin a samu zaman lafiya da kuma taimaka musu da duk abin da kamata a yi ta fannin horon al'umma wato ta harkan training da kuma ta harka na ganin cewa sun bada gudunmuwa domin al'ummarmu waɗanda suka samu matsaloli saboda rashin tsaro manoma ne 'yan kasuwa ne an talafa musu kuma an ba su taimako domin shi rashin tsaro yakan kawo abubuwa da dama.
Ana nan dai ana ci gaba da wannan taro kuma za mu ci gaba da bibiya mu kawo muku duk halin da ake ciki. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
A gaida da Baba Yakubu Makeri. Idan muka leka Najeriya kuwa, hukumar kare haƙƙin masu sayan kaya ta ƙasar ce ke shirin rufe wani shagon ƙasar China a Abuja da rahotanni suka nuna ya nuna wariya hukuma yana nuna wariya ga 'yan Najeriya. Shagon dai da ke haɗa da ɗakin sayar da abinci na harabar cibiyar bunƙasa cinikayya ta China a Abuja. Wakilinmu Nasir Adam Yalikaya ya haɗo mana da wannan rahoton.
Hukumar ta ce ta fara ganin wasu fayafayen bidiyo na 'yan Najeriya da ke zargin shagon da ana su shiga sai 'yan ƙasar Sin kaɗai. Shugaban hukumar kare haƙƙin masu sayan kayan Adamu Abdullahi ya ce sun je shagon don bincike, amma sai mata mai shagon da ma'aikata suka rufe shagon kuma suka arce.
Abin da ya kai mu wurin shi ne mu je mu duba mu gani wannan abin da aka zo ake faɗa ɗin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Amma mutane sai suka kulle shagon su sai suka gudu. Muka nemi lambar wayar matar da aka ce ta ce mai wurin aka dinga kiranta ba daukewa ba. Da dokar mu dama ba za ka kamata mu ce za mu kulle shago tunda dama mu je kawai mu bincika ne mu ji abin da ake faɗin gaskiya ko ba gaskiya ba ne ba wai mun je mu yi taki wani afishin ne ko kuma mu rufe mata shago ko wani abu haka ba. To sai muka kafa mata doka muka manna mata a jiki a rubuce kan cewa gobe karfe 10:30 ranar Laraba kenan karfe 10:30 safe zo sai mu nan ofis da ita da ma'aikatanta domin mu ji wannan magana ake gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. To yanzu muna kan jira ne mu ga isowar ta. In ta iso gobin muka samu kawai magana shikenan da su da aikin su. In ko ta ci gaba da rufe shagon ta ki fitowa sai mu taimaka mata.
Adamu Abdullahi nan ya ce dokar hukumar ta tanadi tara mai yawa kan duk wanda aka samu da nuna wariya ga abokan ciniki. Barista Yusuf Sallon mutum biyu lauya ne a Abuja da ke cewa yin sakaci da dokokin ke sa har wani daga ƙetare raina 'yan ƙasa.
Shekaran da ya wuce mutane suna shiga suna sayan kayayyaki a gurin, amma a yanzu saboda tsabar wato samun guri da kuma nuna kiyayya da kuma nuna ƙabilanci wanda ya saba wa dokar Najeriya mutum ya fito ƙuro-ƙuro ya nuna ƙabilanci tsawon ɗan Najeriya ne ko ba ɗan Najeriya ba, dokar ƙasa ta haramta mutum ya fito ƙuro-ƙuro ya nuna wato ƙabilancinsa ko kuma ya nuna wariyar launin fata.
Shi ma ɗan kasuwa Alhaji Awal Muhammad Bani Imbaka ya ce sashin laifin na 'yan Najeriya ne da ke bugewa da sha'awar shiga shagunan 'yan Sin.
Wallahi tallahi kana ji kana daga ran da ka fice ka ce yau dan China ya zo maka sanin to ko shikenan an shiga uku ba sai ya karbe wannan mu'amala. Saboda haka ba mu da kishi mutanen mu ya kamata mu farka mu farga ba abin da ba mu da shi. Duk abin da kake nema akwai shi a cikin kasan nan ba abin da ba mu yi ko mutanen mu sun tashi sun yi ubasa sosai. Idan magana ta magana ake ana gudun wuta ko wani abu yanzu harka sulunin duk ba gashi nan ba kamfanoni muna da gurare da yawa wurin masana'antu duka fasin da kake nema na sura da zaka saka da zaka iya production ko wani abu wallahi zaka iya yi. To ba zai yiwu ba muna ji muna gani baki fararen nan yanda suke amana an san arziki yake kawowa ko babu inda ake ci gaba a kowace irin kasa a kowane irin gari dole sai da bako bako alheri ne amma suna su yana nema zama share saboda haka ya kamata a taka rantsa.
Za a jira sakamakon binciken hukumar kare haƙƙin kan shagon na Sin da ma wasu matakan na yaƙi da masu sayar da kaya da ɗan karen tsada duk da saukar farashin dala. Nasiru Adamu Yalikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Yalikaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baga ka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukanmu na yanar gizo ta voahausa.com. Kafin shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifan.
na yi shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado masu kokun baza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina Nobody na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fasa ina tabe nayi karo da dan Musa yaso in dan huta ni kwa na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin dadin lokacin ta yayo banyo ba garin fulani ne adama wanyola nace amanar kyawu akai garin yola na galuba batu kar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla tace da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya bakon daki nayi gamo a soyayya nan yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki na dandana sai na ji akwai wani sarki da dandano nai ma ban tantance ba
yanzu kuma sai shirin mu na gaba
wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja da zalla
wani gari
bai kai gabas da nisa ba
wani gari
bai canja ja a suna ba
wani gari
bai kai arewa hali ba
wani garin da ake kurba manja da zalla
madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Shirin da ke haska fitila kan rayuwa da zamantakewar ƴan Afrika a sassan duniya musamman ma na ƙasashen Turai. A wannan makon, shirin ya yi nazari kan ire-iren ƙalubalen da yaran Hausawa da aka haifa a Turai ke fuskanta. Yayin da suke kokarin ganin sun iya harshen su na gado
an aifi ni a Faransa iyaye na Hausawa ne adida Hausa suke yi na tafi adida an wana da su ta taso daga adida sun zo na fi ziyaran su haka na soma fatan Hausa
to sai a biyo mu dan ji daga bakin matasa da fashin bakin kwararru kan matakan da za su iya taimakawa raye harshen uwa tare da daga darajar harshen na Hausa Sunana Ramata Garba Baba Madalla to bincike dai ya nuna cewa a kasashen Turai yaran Hausawa na fuskantar cikas na musamman wajen iya magana da harshen su na gado duk da kokarin da iyayen ke yi wajen soma musu magana da harshen tun suna kanana
Assalamu alaikum sunana Awwal Muhammad Sani Jonkado Ina da shekara 24 an aifi ni a Faransa iyaye na Hausawa ne adida Hausa suke yi
ban taba tafiya a Nigeria ko Niger ban taba tafiya Africa amma na karanta Hausa anan da zumunta ina da iyaye
to duk da haka Awwal bai kasa a gwiwa ba ya ci gaba da kokari dan ganin ya lakanci harshen na Hausa
na tafi Adida an wana da su ta taso daga gida sun zo. Na fi ziyaran su haka na soma fatan Hausa. Banna yi Hausa mai kyau amma ina ji ina amsawa.
To labarin awal da ya yi kama da na Sadiq Jibran da shi ma iyayensa Hausawa ne amma haihuwar Ingila. Da rudin tashi a tsakanin al'adu biyu mababanta ya haifar wannan kaso.
Well, my mom speaks to me also. I understand what she's saying. It's just by her face. I just understand what she's saying. But she tells me now to repeat what I would speak back.
Yace idan mahaifiyata na mun magana da Hausa, ina fahimta. Kawai na mayar da yaran Hausan ke bani wahala.
Astaghfirullah. But it's like
to harshen Hausa dai ya ci gaba da bazuwa cikin hanzari a duniya. Yanzu ta kai Hausa na gogayya da dukkanin manyan harsuna a duniya. Hausawa da dama na alfahari da harshen, musamman ma matasan da suka tashi a Turai da ke kokarin ganin su ma ba a bar su a baya ba.
Sunana Hafsa kuma an haife ni a England, London to be precise. To da ake renimu iyayenmu shi suna insisting muna Hausa. Isa ba mu Turanci da su. Ko da mun dawo abin nan yarin da ka fi saba da shi shine Turanci don ka fita waje Turanci da aka yi haka dawo gida. Isa muna dawo gida na ce muna tabbas dole sai mun yi Hausa. Isa yanzu na je wurin mama na kun na je wurin baba na nace to ga abin da nake bukata in ban faɗi cikin Hausa ba tankana. Isa cikin haka nan muka iya Hausan.
To idan muka koma ga masana ilimin harsuna kamar Dr. Umma Aliyu Musa, malamar Hausa a Jami'ar Hamburg da ke Jamus, ta ce tabbas iyaye Hausa na iya kokarinsu wajen ganin yaransu sun tashi da harshen na uwa.
Na san yara kuma ina mu'amala da Hausawanmu wanda suke da yara a nan. Na san cewa sukan samu kansu da kalubale da dama wajen kokari ko kuma yadda za su yi su ga cewa yaransu sun koyi harshen uwa sosai. Saboda idan suka fita waje dama an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. Idan iyayen ba su ne suka koyar da su harshen uwa ɗin tun daga tushe ba sai zama cewa yaran ba sa kamawa. Shi yasa mukan sanar da iyaye cewa babban abin muhimmanci shine ya zama cewa a koda yaushe idan za su yi magana da yaransu to su yi amfani da harshen Hausa zalla. Sannan kuma bugu da ƙari idan iyaye suna nuna ma yara wasu drama hakanan ko fina-finai na Hausa zai taimaka wajen buɗawa yara kalmomi kai na Hausa wanda zai daɗa inganta yadda suke magana da harshen Hausa. Sannan kuma mukan ga wa iyaye a ƙara da tattafan Hausa ga su nan Burjik akwai irin su taskar tatsuniya wanda Bukar Usman ya wallafa to akwai labarai kala-kala na su gizo da koki duk irin wannan dai kuma koma a yanar gizo ne mutum yana son labaran Hausa hakan nan akwai na sauraro akwai kuma na karantawa wanda idan bayan harshe da ake yi ne a cikin gida aka daga cusawa yara sha'awar kallon abubuwa na Hausa ko da fim ne ko drama ne ko tatsuniya ko kuma karantawa yakan taimaka musu.
To ga masana a harshen na Hausa kamar Dr. Constance Ishmalim Bajamishiya da ta kirkiri littafin bebaye na Hausa da aka fi sani wato da Halima ‘yar Fulani, tana dai ganin cewa yanayin rayuwar Turai ya taka rawa sosai a kalubalen da yaran Hausa ke cin karo da su. Sai dai duk da haka ta ce akwai buƙatar a zage damtse don shawo kan kalubalen.
A ƙasashen Turai kalubalen da harshen Hausa ke fuskanta shine akwai yaruka daban-daban da ke kewaye da harshen, wato kalmomin waɗannan yaruka irin su Ingilishi ko Faransanci suna shiga harshen Hausa. Da yawa Hausawa da ke ƙasashen waje suna haɗa harshe biyu ko kuma su saka kalmomin harshen da ke kewaye da su cikin maganar su. Haka ma ai an su haka suke yi tunda suna zuwa makarantu inda ba cikin harshen Hausa ake koyarwa ba. Ko da yake a ƙasar Hausa ma ana samun irin wannan. To a zamanin mu bunƙasa harshen Hausa ko a ƙasashen waje ba shi da wuya. tunda yanzu a kafofin sada zumunta duk ana amfani da Hausa. Shafukan sada zumunta irin su Facebook ko YouTube da ake iya tura saƙo ko tattaunawa da abokai ko kallon fim-fim na Hausa wanda ake cewa Kannywood, duk wannan a shekarun baya babu shi. Kuma a ra'ayina, kalubalen da harshen Hausa ke fuskanta a ƙasashen Turai a wannan lokacin ya fi kalubalen da harshen ke fuskanta yanzu.
To a yayin da muke shirin nada tabarman shirin, Sadiq Jibrin da a baya muka tattauna da shi ya ce yanzu yana shirin zuwa Najeriya, kuma burinsa ɗaya ne ga ya iya harshen na Hausa kafin ya koma Ingila. Ya ce yanzu ina shirin zuwa Najeriya don na je na koyi Hausa. Na miki alƙawarin idan muka sake haɗuwa za mu yi hira da ke da Hausa. Za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
A gai da Ramatu Garba. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a taƙaice.
Wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a da aka fitar yau bayan gudanar da bincike a ƙasashe 133 na nuni da cewa Jamus sai kan gaba a ƙasashen duniya a fannin jagoranci. Kashi 41 cikin 100 na al'ummar ƙasar Jamus sun bayyana gamsuwa da shugabancin ƙasar a shekara ta 2023. Yayin da Amurka ke bi a baya da kashi 41 cikin 100. Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak ya ba da sanarwar cewa ƙasar za ta ƙara kuɗin da take kashewa kan harkokin tsaro zuwa kashi 2.5 cikin 100 na ƙarfin tattalin arzikin ƙasar nan da ƙarshen shekaru 10. Sunak ya bayyana hakan ne a wata ziyara da ya kai waso a yau Talata, inda ya kuma bayyana sabon alkawalin tura makamai zuwa Ukraine. Burtaniya ta alkawalin ba ƙasar Ukraine ƙarin dala miliyan 620 na sabbin kayayyakin soji da suka hada da makamai masu linzami masu cin dogon zango da harsashe miliyan 4. Masu shigar da ƙara na Jamus sun faɗa yau Talata cewa an kama wani mataimaki ga wani ɗan majalisar dokokin Jamus a majalisar dokokin tarayyar Turai bisa zarginsa da yi wa cana leƙen asiri. Masu gabatar da ƙarar sun bayyana mutumin da suna Jan G kamar yadda dokokin kare al'umma ta Jamus suka tanada, kuma sun ce ya sha miƙa bayanan tattaunawa majalisar Turai ga wata hukumar leƙen asiri ta China. Masu gabatar da ƙarar sun ce mutumin ya kuma yi wa 'yan adawar China leƙen asiri a Jamus. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sin ta bayyana yau Talata cewa zargin wani yunkuri ne na ɓata wa China suna da kuma ɓata dangantaka tsakanin Sin da ƙasashen Turai. Jami'an diplomasiya na ƙasashen yammaci sun yi kira yau Talata ga Hamas ta sako sauran mutane da take garkuwa da su a zirin Gaza, yayin da ake cika kwanaki 200 da harin da kungiyar ta kai a Isra'ila. Ministan harkokin kasashen ƙetare ta ƙasar Jamus Amelina Baerbock ta ce muddin ba a saki waɗanda ake garkuwa da su ba, ba za mu daina magana a kai ba sai kowa ya koma gida za a iya samun zaman lafiya.
Masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Laraba idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin da yardar Allah. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu a madadin Alheri Grace da ta taya ni kawo muku shirye-shiryenmu na yau, sai Julie Leathers Gresham wadda ya haɗa tare da ba da umarni har ma da injiniyanmu ta yau. Ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.